Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24. Kai tsaya Jamhuriyar Niger kuna iya jin wannan shiri a Yamai a tashar VOA Africa mita 102.5 da kuma tashoshin rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da muryar Arewa da Alor da kuma Niya dukkan sazangon FM. A yanar intanet ma kuna iya jin mu duk lokacin da ake bukata a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum tare da Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki Sahabo Imam Ali ne daga nan birnin Washington DC muka sake dawowa domin gabatar muku da shirin dare. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tsintsiya da kuma jawaban dattijai da kuma labaran wasanni. Yanzu ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Gobe Lahadi idan Allah ya kai mu fadar Papa Roma za ta yi bukukuwa inda Papa Roma Francis zai jagoranci addu'o'in nada marigayi Mother Teresa a zaman waliyya. Marigayiya Mother Teresa kan ce ita asalinta ya kasar Albania ce, to amma ta zama yar kasar India kuma addinin ta Krista ne yar dalikar Katolika. Zuciyarta kuma ta ce na bautawa Allah ne. A yayin da yake wa dubban mutane a duk fadin duniya jawabi, Papa Roma Francis ya ce gobe Lahadi idan Allah ya kai mu za su yi farin cikin ayyana Mother Teresa a zaman waliyya. A yau Asabar Papa Roma ya yi wannan furucin, ya ce Mother Teresa ta cancanci zama waliyya. Ita dai Mother Teresa sananniya ce wadda ta gudanar da rayuwanta wajen bautawa matalautan matalauta a birnin Calcutta kasar India. Tun lokacin da ta isa birnin a ranar 6 ga watan Janairun 1929. A lokacin da wannan baiwar Allah ta mutu a ranar 5 ga watan Satumban 1997, tana da shekaru 87 a duniya, ta bar gadon Bible ɗinta da carbi da kuma lafayanta. To amma ta bar darasi ko kuma ta bar abin koyin da kila da wuya a samu wanda zai kamanta. Yau Asabar Amurka da China suka yi alkawarin cewa za su yi aiki tare kud da kud a kan matakan tsaro da harkokin cinikayya da kuma harkokin kiwon lafiya. Ƙasashen biyu sun yi wannan alkawarin ne bayan tattaunawar fiye da sa'o'i uku da aka yi tsakanin shugaba Barack Obama na Amurka da takwaran aikinsa na China Xi Jinping. To amma gardama ko kuma ɗan sa'insa da aka yi tsakanin jami'an fadar shugaban Amurka ta White House da 'yan jarida da kuma jami'an tsaron China a lokacin da shugaba Obama ya isa kasar ya so ya ja barazana ga ganawar da aka yi tsakanin shugabannin biyu tun ma kafin a fara. Bayan da jirgin saman shugaban Amurka da ake cewa Air Force One ya sauka a birnin Hangzhou, jami'an kasar China sun yi wa jami'an fadar White House tsawa a kan cewa don menene suka bari 'yan jarida da suka raka shugaba Obama fantsama a filin sauka jiragen sama. An ba da rahoton cewa ma akwai wani jami'in ƙasar China ɗin da ya tunkari Susan Rice mai baiwa shugaban Amurka shawara a kan matakan tsaron cikin gida. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce tattaunawa sun jaddada alkawuran ƙasashen biyu na tunkarar batutuwa da dama. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Philippines Rodrigo Duterte yau Asabar ya ayyana dokar ta ɓaci a kan rashin bin doka da oda bayan da aka kashe mutane 14 da raunana wasu da dama a sakamakon tashin wani bam. Wasu daga cikin waɗanda suka ji raunin suna cikin halin rai kwakwai mutu kwakwai. Bam ɗin ya tashi ne jiya Juma'a a wata kasuwa a garin Dabo garin su shugaban ƙasar. A lokacin da bam ɗin ya tashi shugaban yana garin, to amma baya kusa da kasuwar. Ƙungiyar 'yan yakin sa kan Abu Sayyaf ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai harin. Dokar ta ɓacin da aka ayyana a kan rashin bin doka da oda ta tanadi sojoji za su yi aiki kafaɗa da kafaɗa da 'yan sanda domin kafa wuraren bincike da kuma ƙara yin sintiri. Shugaba Duterte ya ce yanzu mayakan ƙasar da sojoji da kuma 'yan sanda tare su za su tafiyar da harkokin ƙasar bisa wasu ƙa'idodi ko kuma sharriɗa. Bam ɗin ya tashi ne a ɓangaren kasuwar da ke kusa da otel ɗin Marco Polo, inda galibi shugaban ƙasar ya faye sauka. Shugaba Duterte ya shafe fiye da shekaru 22 a zaman magajin garin Dabo kafin ya zama shugaban ƙasa a watan Yuni. Kungiyar Abu Sayyaf ta ayyana yin biyayya ga kungiyar ISIS. Dukkan kungiyoyin biyu sanannu ne wajen kai munanan hare-haren bama-bamai da sace mutane domin neman kuɗin fansa da kuma filla kawunan waɗanda suke garkuwa da su. Shugaban ƙasar Zimbabwe da shekarunsa 92 a duniya ya koma gida bayan da aka yi ta ayyana jita-jitan cewa ba shi da lafiya. Yau Asabar, jirgin da ya yi jigilar shugaba Mugabe ya sauka a birnin Harare. Rahotanni sun bayyana cewa shugaban ya tafi Dubai ne domin neman jinya.
Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC Jummai Ali ta gabatar. To madalla a kokarin ƙara ƙarfafa dankon zumunci da zamantakewa tsakanin al'umma da addinai da al'adu daban-daban ga shirinmu na gaba.
Tsintsiya
madaurin ki daya.
Tsintsiya 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 madaurin ki daya babu wani.
Masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Shirin da ke kokarin jawo hankalin jama'a ga muhimmancin zaman lafiya da aka ce yafi zama dan sarki. Akwai karin maganan da masu iya magana kan yi cewa idan gemun dan uwanka ya kama wuta to sai kai maza-maza ka shafa manaka ruwa. Yau za ku ji yadda gamayyar majami'i ko kuma coci-coci ƙarƙashin inuwar St. Peter's Parish da ke kurgin jihar Plateau ta zama zakaran gwajin dafi wajen tabbatar da zaman lafiya da muke fatar wasu ƙungiyoyi za su koyi da ita. Mun yi gaman katan ne domin kwanaki shugaban wannan majami'a St. Peter's Parish, Reverend Father John Migap, ya kawo mana ziyara nan sashen Hausa. To na fara tambayar Reverend Father ne akan cewa wani dalili ne ya sa suka kafa gamayyar majami'un na ɗarikar Katolika.
To dalilai dai ba za a rasa ba. Saboda harkan dan adam zaman yau da kullun dai kamar yadda hakori da harce suke ba akwai lokacin da za su yi surauna na wa juna. Mun dai san cewa zuciyar dan adam kamar yadda masu iya magana suka ci sukan ce ba shi da kashi ba. Shi yasa mu ma muna kokari mu ga cewa ba za a rasa irin wannan tashin hankali ko kuma rashin gane juna ba. Shi yasa muka ce to lalle ne abu mai kyau ne idan mun samu kanmu a irin wannan yanayi ko kuma mun jijita abubuwan da ke faruwa wasu gurare mu ma karan kanmu dau matakai don mu kare na gaban da bamu sani ba.
To galibi wannan kungiya ta hun ko kuma abinda kuke yi kamar yanzu idan kuka ji an samu kamar tashin hankali a wani wuri kukan yi kokari ne kamar misali tunda yanzu yawanci an fi ganin rikice-rikicen addini da na kabilanci. To kuna kokari ne ku hada waɗannan kabilu ko kuma addinai guda biyu ne a tattauna ko ku ya kuke yi?
To alhamdulillah dai zamu ce mun gode wa Allah tunda dai mu a yankin Kurgui dai bamu taba mun samu irin wannan tashin hankali ko hargisi ba. Amma dai abinda mukan je kan faru a gonsu gurare shugabannin addinai da kuma na kasa mukan kirawo kanmu da kuma yan tsaro jami'an yan tsaron da ke tare da mu mukan kira kanmu mu zauna domin a kira matasa a gargaɗe su domin ce abin da aka ji ke faruwa wani go ba za mu bayyana hannunmu haka wofe mu kuna ganin sai ta iske mu ba. Dalilin da ya sa kenan idan abu haka in akwai damuwa kamar haka ko ma mun ji abubuwan da ke faruwa kusa ko a nesa mukan tattara kanmu duka malaman addinai gabaki ɗaya musulmai da krista da kuma na gargajiya da kuma yan tsaro. To haka muke yi a kowane lokaci mukan kira kanmu mu gargaɗe kanmu a koma gida a bada sanarwar a majami'u da kuma masallatai domin a gargaɗe jama'a a kuma karfafa. Banda haka ma mazaunin kasan makaran kansu sun kafa kungiyar yan banga wanda kowane dariƙa da kuma kowane addini a matasa suka bada kansu domin su zama masu tsaron kasa.
To wato a takaice abin da kuke kuna rigakafi kenan.
Kware.
Dama an ce rigakafi ya fi magani. To tun da ka yi bayanin cewa a wuraren nan naku kuna rigakafi kuma alhamdulillahi kamar da ka ce din an samu zaman lafiya. To akwai wani shiri da kuke na ganin cewa wannan abu da kuke yi a nan yankin naku ya zama cewa sauran wurare ko garuruwa ko yankuna su ma sun yi koyi da ku? Akwai wani mataki da kuke dauka na ganin an yi haka?
Babu shakka, domin muna da kasuwa kuma kasuwan tana ciwa kowace ranar Litinin. Saboda haka mutane da yawa sukan zo, mu ma mukan ba da shawarwari musamman a namu bangare zan iya faɗa domin na san yanayin kokarin da muke yi, cewa idan muka samu muka taro, kuma akwai taron da mukan yi bayan watanni biyu a tsakanin mu fadodi, mukan ba da shawara ga yadda yin zaman da aka yi a garin Kurbi, ga matakin da aka dauka, inda za ku iya a gunda kuke zai taimaka. Kuma alhamdulillah kamar da na faɗa su ma suna kokartawa su yi koyi da garin Kurbi.
To ka san kayo wani magana akan cewa galibi matasa su ne ake yaudara, kuma akwai zarge-zargen da ake yi cewa akwai malaman addinin musulunci na ƙarya na bogi, haka akwai fada-fada na bogi da suke yaudara waɗannan matasa. Wani kira za ka yi ma matasa?
Babu shakka, mun sani da cewa kamar yare masu iya magana suka ce wake ɗaya kan ɓata iri, a kowane ɓangare akwai nagari akwai kuma mugaye. Saboda haka ina kira na zuwa ga irin waɗannan malamai wanda suna amfani da addini su kawo tashin hankali da kuma su hargitsin nan, cewa su ji tsoron Allah, ko kuma sani cewa kowane ɗan adam zai ba da sakamakon rayuwarsa a wannan duniya. Idan matasanmu suna nan suna rashin abin samu, ba abin hannun da za su yi domin su kare kansu kuma su taimake ga iyalansu, kada su yaudare su da irin wayannan miyagun tunani domin su kai baraka kuma halakar da rayukan mutane a inda bai kamata ba. Saboda haka irin wayannan malamai ya zama kuma mu kuma da muke jagaba da irin wannan shiri, ya kamata mu sa idanu mu bude idanunmu mu kuma iya mu ga irin wayannan mutane dake a tsakaninmu dake a cikin sunan malamai, mu kuma iya fit da su mu gargade su, in ma mun ga cewa zama kamar hasari ne ga al'umma gabaki daya, dole a kai ga irin wayannan mutane a gaban hukuma, domin in ba mu yaka ba mu ma ba mu taimake su ba, ba mu kuma taimake kasa ba.
To ka san an ce hannu ɗaya bai ya daukan jinka, iyaye kuma fa wani kira za ka musu?
Iyaye suna da babban aiki, domin kafin kasa ko al'umma ta samu cin gaba dole ya daga iyali su kan fito. Mun shi muna wani zamani ne wanda iyaye basu ma kula ko iyayen sun kawo mai gida ko wani abokai suke da su, ko ina suke tafiya, ko ina me suke gudanarwa idan gari ya waye ba. Saboda haka kada mu zauna muna ce gwamnati gwamnati gwamnati, gwamnati ma mu ne daga kanmu, mu ne zamu fara zaman gwamnati ko mu fara zaman masu yan tsaron kasa daga cikin iyalenmu. Idan mun fara kwabe yaranmu muna koya musu darasi na rayuwa, na zaman kyakkyawan zaman rayuwa, muna ga daga gun zai zama mana abin da za mu yi buri da shi nan gaba, cewa ƴaƴanmu ba za su zama marasa ji daga jin maganganunmu, balantana ma su je su bari wani abu a cikin ƙasa da zai kawo damuwa ba. Saboda haka iyaye dole mu ma mu tashi kai tsaye, kada mu ga kaman neman abin biyan bukatun yaran nan ya fi tarbiyyar da za mu yi musu. Kuma in ba mu tarbiyyar da su ba, mu ne nan gaba za mu zama masu ɗaukan wannan abin kunya. An ce nagari na kowa mugu sai mai shi. Saboda haka mu ma iyaye dole ya kamata mu haɗa hannu da abubuwan da gwamnati ke yi da kuma malaman addini ke yi don mu ci gaba da tarbiyyar da ƴaƴanmu. Mu addinai idan mun tarbiyyar ko mun koye su a masallatai ko ikkilisiyoyinmu, namu kan kare a wurin, amma iyaye na tare da yara dungum a cikin gida. Saboda haka dole iyaye kada mu ga kamar mun fi son ƴaƴanmu fiye da kuma al'umma. Saboda haka dole mu musu tarbiyya.
Kamar yadda masu iya magana suke cewa ka so ɗanka duniya su ƙi shi, ka ƙi shi kuma duniya su so shi.
Zodiac,
Masauraro abinda ya sauka kenan a wannan makon a filin tsintsiya madaurin ki daya. A tuna fa zaman lafiya ke kawo arziki a ƙasa. Haka kuma zaman lafiya aka ce yafi zama dan sarki. A huta lafiya.
Ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin wani sabon shiri. A halin yanzu kuma sai ku gyara zama ga Ibrahim ka Almasi Garba da shirin mu na gaba a daidai wannan lokaci.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da saki saduwa a shirin mu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga ilhikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a mako mai shudewa.
Bincike ya nuna Najeriya ta yi asarar naira trillion 1.1 daga illar tsagerar Niger Delta cikin watanni 5 da suka wuce. Babban bankin Najeriya ya janye takunkumi yana adadar kudin ketare ga bankuna tara bayan tabbatar da za su tura dala biliyan 2 na kamfanin NNPC da na hukumar iskar gas ga asusun bai daya TSA da tun farko suka makalar da kudin. APC ta sauki shugaban reshen ta na Gombe Magaji Doho ga mataimakin shugaban jam'iyyar Lawali Shu'aibu.
Jam'iyyar sai kuma ta rabu kuma aka samu sakatariya guda biyu, to kaga ai abun kunya ne.
Gwamna Abubakar na Bauchi ya gana da shugaba Buhari inda yace kakaki dogara sun masa kage da nuna ya karkatar da akalar kudin daukin biyan albashi.
Account na bude na musamman a Zenith Bank na wannan bailout fund na kawo shi ma shugaban kasa statement na account daga lokacin da aka karbi bailout fund zuwa lokacin da muke yanzu.
PDP makarfi ta nesanta kada daga karan neman tuhuma shugaban babban kotun tarayya Justice Auta da cewa ya bari an rikita jam'iyyar da hukunce-hukuncen kotu masu rikitarwa. Gwamnatin Najeriya ta amince ta yi musayar yan Boko Haram don samun matan Chibok. Nasura da Maili kai murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka, to yanzu za mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne mai martaba sarkin Ningi Alhaji Yunusa Muhammad Danyaya da mai martaba sarkin Tangale na Bulliri Malam Dr. Abdububa Mai Sharu na biyu, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabin da ya fara makon jiya. Ga mai martaba sarkin Ningi.
Bismillahir Rahmanir Rahim. To ne mace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al'amura kam sun tabarbare, amma tabarbarewar laboran nan ni ga zato na mutane suna ta ba da fassara iri-iri su ce laushi, zaman kashe wando, jahilci, duk dai ga su nan abu iri-iri. Amma abinda na fi ba da ƙarfi ne na wani dalili wanda da yawa ba sa kawo wannan dalili shi ne rashin bin doka da oda. Wato, inda akwai shari'a ana bin doka da oda, duk abubuwan nan da taɓarɓarewar tsaro da cin hanci da fashi da makamai da sauransu ba za a ce ba za a yi ba, wallahi abada za su yi ɗan taƙaita. Democracy shi ne doka da oda. In aka tabbata wato ba a zalunci kowa ba, kowa bai zalunci wani ba. Wannan inda fasarar democracy bayan wanda kuke da turanci government of the people by the people for the people. Kusan dai ma'anar ke nan democracy a yi demokradiyya ba ta cuci kowa ba, kowa bai cuci ba, kowa ya san haƙƙinsa, kowa ya san da zamansa. Ni a gani na shi ne demokradiyya, kuma a zauna a kan shari'a. Duk waɗannan abubuwa da suke afkuwa ni ina ganin dalilin su rashin shari'a ne, amma maganar talauci ban ce Najeriya muna da wadata ba, amma yadda muke sawa kanmu talauci ina tsoro fado Allah a rage wannan magana kar Allah ya fushi da mu. Idan ka duba wannan kalma ta rule of law, bin ƙa'ida da zaman lafiya da kar a cuci wani, kar wani ya cuci kowa, ni a guri na fassarar demokradiyya kenan. Idan ku da an wannan corruption din nan, zaluncin nan da wawura kuɗaɗe, ba za a yi shi ba. Wani mutumin da ba yi da wani haƙi, ba za a ɗora masa haƙi ba. Da za a bi waɗannan abubuwa, sai a zauna lafiya. Kuma mutane sai su zamanto disciplined, wato mutane su zama su yi ɗa'a, domin ɗa'a da zaman aqida na rule of law ni a gani na sune demokradiya. To wanda kuda za abu wannan dokoki bai zai kawo sace kudin mutane, bai zai kawo kashe mutane, bai zai kawo sauran irin duk ba za a yi ba. To ban ce kowa ya karɓi wannan ra'ayi na ba, ni dai ra'ayi na kenan, ba mai ce min wai abin da ya kawo rigimar nan a Najeriya talauci ne, ba zan taɓa yadda ba. Kowa ko kun kai biliyan nawa ko faɗa mun ne ba ne, ni as an individual rashin da'a, rashin shari'a da rashin sanin zamantakewa faqat.
Shi ma mai martaba sarkin Tangali ya ce ya kamata kowa ya bada tasa gudumawar don tabbatar da zaman lafiya.
Alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah. Kar a zuga mu yi abin da zai dame mu, domin kasan nan idan ka ce za ka kawo fitina ne, to ina za ka tafi. So dole ne mu zauna tare. Abin da ya kan faru shi ne hakkin gwamnati ne. Ita gwamnati take lura da wasu kabilu can, wannan kabilu nan. Gwamnati ta duba shinkan menene ya cancanta a yi. In akwai batun raba iyaka ne yake hada su, sai a raba. Domin batun raba iyaka ba wurare da yawa an yi shi, kuma yanzu ana zaman lafiya. Bai kamata a ce wurin da ya zama na raba iyaka ba raba ba, dole hakan ya ringa faruwa. So muna kira ga gwamnati ta lura da wannan wuri. Ai akwai boundary commission. Ni ina kira ga 'yan siyasa, mutum muddin an zabe ka ka zama shugaban mutane a lokacin nan baka da wani siyasa, ka rungumi kowa ya zama naka. Matasa ka kawo program wanda zai dace, wanda zai kai su gaba. A gaskiya matasanmu idan da akwai makarantu na sana'o'i, makarantu da kwakwaran malamai wanda ake koyar da su, sai an samu tarbiya daga kasa, daga wajen malamai da iyaye a gida sarakuna. Kuma mu yadda mun ba da abubuwa wanda zai ladabci yara. In ka ce yaronka kai kadai za ka ladabta shi, ba zai yi ba. Ka yadda in yaronka yana wani abin da ba daidai ba, ko makwabta suka gani su sauta mu. Amma yau an waye gari yaro yana abin da ba daidai ba, ko ya zuba ido yana kallon. Bayan muna kira a kafa makarantu wanda za a training kwararrun malamai ta fannoni daban-daban. Kuma a yadda an fori yara, idan ba haka ba mu fa a arewa mun shiga uku. Kun sani tun da ma akwai gap tsakaninmu da mutanen kudu, wannan gap har yau ba rufa ba. Sannan kuma fitinun da ake yi wanda matasan suke tayarwa yana kara bude wannan gap. To ka gani, idan an ba da karfi daga kasa an sami kwakwaran malamai, malamai suna zama da sarakuna. Kowane malamin da ya shigo gari ya je wajen mai anguwa, wajen dakaci, ya nuna kansa. Ba wani lokaci malami sai ya zo ya zauna har ya gama iyan zaman shi, bai taba zuwa wajen dakaci ko mai anguwa ko hakimi ba. Bale maka yi magana sarki. Da kuwa ana aiki hannu da hannu a ga tabbatar cewa abin da yake tafiya a makarantar nan yana tafiya daidai. Sarakunan suna kai ziyara a makarantar, lallai a tabbatar irin abin da yara suke yi cikin gari an daina. Shaye-shaye, fadace-fadace, wannan abu sai an hada da sarakuna daga mai anguwa, daga tai da hakimai, da kuma ana sa ido da hukuma a ga cewa wannan abu an tsaye da shi. Idan ba haka ba muna shiga cikin wata rijiyar da ba za mu iya fita ba.
Haka. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Karfe 5 saura kusan minti 6 sashen wasan murya Amurka ke magana, ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Damar kasar Mauritania na samun gurbi a gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2017 ta disashe sakamakon kunnin doki da ta yi da kasar Afirka ta Kudu da ci 1-1 a wasansu na neman gurbi a gasar. Kasancewar kasar Kamaru, Tunida ta riga ta sami tikitin gasar a rukunin nasu na M. Kasar ta Mauritania na buƙatar nasara ne domin wanzar da fatanta na samun gurbi a zaman ta biyu a rukunin. A Najeriya kuma sabon mai horar da 'yan wasan kasar Janet Rowe ya sami nasara a wasansa na farko a matsayin kocin Super Eagles, sadda dazu-dazun nan Najeriya ta doke kasar Tanzania da ci 1-0 a wasan neman gurbi ta gasar cin kofin nahiyar Afirka. dan wasan gaba da ke takale da club din Manchester City Kelechi Iheanacho shine ya zura kwallon da ta baiwa Najeriya nasara. Hukumar kwallon kafar Turai ta dakatar da dan wasan kungiyar Manchester City Sergio Aguero daga buga wasa har guda uku sakamakon samun sa da laifin dunguri ga dan wasan kungiyar West Ham Winston Reid sadda kungiyoyin biyu suka fafata wasan Premier a ranar Lahadi da ta gabata inda City din ta yi galaba da ci 3-1. Wani kwamitin bincike da aka kafa akan lamarin ya tabbatar da laifin ga Aguero dan shekaru 28 da haihuwa. Aguero ya jefa wa club din kwallaye 3 a wannan kakar wasannin wace kawo yanzu City din ce ke saman table. Shahararren dan wasan kasar Argentina Lionel Messi ba zai sami bugawa kasar sa wasa ba a karawar da za ta yi da kasar Venezuela ranar Talata mai zuwa sakamakon raunin da ya samu a wasan da kasar ta Argentina ta yi galaba akan Uruguay da ci 1 da nema a ranar Alhamis da ta gabata. Messi wanda ke takale da club din Barcelona ya zura kwallo bayan yayi amayya lashe akan murabus din da yayi da bugawa kasar sa wasa abinda yasa kasar sa ta Argentina ke jagorancin rukunin su na neman gurbi a gasar cin kofin nahiyar Amurka ta Kudu. Ita ko kungiyar Manchester United ta jingine dan wasanta na tsakiya Bastian Schweinsteiger daga jerin ƴan wasanta da za su fafata gasar Europa. Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
A gaida Murtala kafin shirinmu na ƙarshe ga wannan sako.
Jama'a ku biyo miliyoyin masu kallon shirye-shiryenmu na nahiyar Afirka da sauran duniya ta murnar fara yaɗa labaru da sauran shirye-shirye masu ƙayatarwa a talabijin. Muna farin cikin faɗa muku cewa mun fara nuna shirye-shiryenmu na taskar VOA a talabijin, kuma za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen talabijin na jihar Bauchi, PRTV Jos, NBS Lafiya da NTA International Abuja. A jamhuriyar Niger kuma za a iya kama taskar VOA a gidan talabijin na Canal 3 Niamey da Radio Talabijin Amfani da Radio Talabijin Sarauniya da kuma Radio Talabijin Tenere. Shirye-shirye na zo muku ne a ranaku daban-daban a kowane mako. Sashin Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku.
Ko shakka babu ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki daya.
Gobe Lahadi idan Allah ya kai mu, Fadar Papa Roma za ta yi bukukuwa inda Papa Roma Francis zai jagoranci addu'o'in nada marigayi Mother Teresa a zama waliya. Marigayiya Mother Teresa kan ce ita asalinta ya kasar Albania ce kuma ta zama ya kasar India. Kuma addinin ta Krista ne ɗarikar Katolika, zuciyarta kuma ta ce na bautawa Allah ne. Yau Asabar Amurka da China suka yi alkawarin cewa za su yi aiki tare ƙud da ƙud a kan matakan tsaro da harkokin cinikayya da kuma harkokin kiwon lafiya. Ƙasashen biyu sun yi wannan alkawarin ne bayan tattaunawar fe da sa'o'i uku da aka yi tsakanin shugaba Barack Obama na Amurka da takwaran aikinsa na China Xi Jinping. To amma gardama ko kuma ɗan sa'in sa da aka yi tsakanin jami'an fadar shugaban Amurka ta White House da 'yan jarida da kuma jami'an tsaron China a lokacin da shugaba Obama ya isa ƙasar ya so ya jawo barazana ga ganawar da aka yi tsakanin shugabannin biyu tun ma kafin a fara. Shugaban ƙasar Philippines Rodrigo Duterte yau Asabar ya ayyana dokar ta ɓaci a kan rashin bin doka da oda bayan da aka kashe mutane 14 da raunana wasu da dama a sakamakon tashin wani bom. Wasu daga cikin waɗanda suka ji raunin suna cikin halin rai kwakwai mutu kwakwai.
Duka dokon masu aro da aka Allah kamun ƙarshen shirin a daren nan sai kuma can da asubahi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da zaɓe ko naɗi da Ladan Ibrahim a yawa yake haɗawa ya kuma gabatar. Kamin na madadin Juma'a da wacce ta tayani gabatar da shirin da kuma Tsion Germa da ta wato kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya Zainab da ta riƙa mata, a nan ne sahaba Imam Ali Zan da aka ta yin sallama da ku, mu zama lafiya.